voice of America, direct from Washington, VOA. Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masuraro, assalamu alaikum, barkamu da haduwa a wannan la'asariya. Suna na Sarfil Hashim Gumel, tare nake da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin na rana a yau ranar Lahadi, 27 ga watan Maris na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kan labarai.
Sarfilu, shugaban Amurka Joe Biden ya dirama shugaban Rasha Vladimir Putin kai tsaye a wani jawabi da ya yi a birnin Wosu na kasar Poland. Manzon Amurka na musamman kan harkokin Iran Robert Mueller yau Lahadi ya ce bai da ƙarfin gwiwar cewa ana gab da cimma wata yarjejeniyar nukiliya. Sannan Majalisar Dokokin Tarayyar El Salvador ta amince da buƙatar shugaba Nayib Bukele da aka kafa dokar ta ɓaci saboda shawo kan kashe-kashe masu nasaba da ƙungiyoyin daba.
To kan labaran kenan aka saurara. A cikin shirin za a ji cewa daga ƙarshe dai tsohon gwamnan Nasara Abdullahi Adamu da aka sarin 'yan takara a babban taron jam'iyyar APC sun samu nasara ta hanyar daidaitawa ba tare da kada ƙuri'a ko ɗaya ba.
Tun da Allah ya halice ni har san wani abu siyasa da kun shi yaran da faɗuwa. Abin da ke shaƙa ka shi ne abin da zaɓen zai haifa a jam'iyyar tamu. Sani irin abubuwa suke damu jam'iyyar a yanzu.
A ƙasar Ghana kuwa ƙungiyar ECOWAS ce ta gudanar da wani taro wanda ya mai da hankali a kan.
Taron ya karkata ne a kan kasashe guda uku wadda suka fuskanci juyin mulki wato ƙasar Mali, Guinea da kuma Burkina Faso.
To madalla haka kuma za a ji halin da ake ciki game da yakin da sojojin Najeriya ke yi da kungiyar Boko Haram a Najeriya da kewayenta. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Lahadi, a yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Ibrahim Hamza ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu ga Ibrahim da kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. Shugaban Amurka Joe Biden ya dirama shugaban Rasha Vladimir Putin kai tsaye a wani jawabi da ya yi a birnin Wosu ga 'yan ƙasar Ukraine, mutanen Turai da kuma duniya baki ɗaya. Yana mai caccakar Putin saboda afkama Ukraine da ya yi yau tsawon wata guda, sannan ya ce saboda Allah ba shi wa wannan mutum ya ci gaba da kasancewa bisa gadon mulki. Da haka Biden ya ja wani jan layi amma ba ta fuskar matakin soji ba kamar yadda gwamnatinsa ta yi ta wajen ƙin biyan buƙatar shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky da a ayyana wani sashi na sararin saman ƙasar Ukraine a matsayin inda jirgin sama bai gittawa. Matakin da Biden ya ce na iya haddasa yaƙin duniya na uku. Wannan kalami mai ƙarfi da shugaban Amurka ya yi jiya Asabar tamkar dai ya kawo ƙarshen duk wata yiwuwar tattaunawar diplomasiya tsakanin Amurka da Rasha, kuma kalaman za su iya sake tura Amurka da Rasha ga adawar aƙidar ɓangaranci wadda Biden ya gargaɗin cewa ba za a iya nasara a kai a tsawon kwanaki ko watanni ba. Yana mai nuni da irin gwagwarmaya mai cike da wahalhalu da ƙasashen da a baya suka kasance masu ra'ayin gurguzu ciki har da Poland suka yi ta yi a ƙoƙarin rabuwa da tsohuwar tarayyar Soviet da masu ra'ayinta. Manzon Amurka na musamman kan harkokin Iran Robert Mueller yau Lahadi ya ce bai da ƙarfin gwiwar cewa ana gab da cimma wata yarjejeniyar nukiliya tsakanin manyan ƙasashen duniya da Iran, wanda hakan ya rage sa rai kan kyakkyawan sakamako bayan tattaunawa ta tsawon watanni 11 a Vienna wadda ta cije. Gazawar yunkurin farfado da yarjejeniyar shekara ta 2015 wadda ta tanaji takaita shirin nukiliyar Iran a madadin ɗage mata tsauraran takunkuma na iya janyo zaman tsatsar a gabas ta tsakiya, wanda zai kuma kai ga ƙarin tsauraran matakai daga yamma, wanda hakan kuma zai daɗa sa mai yayi tsada a cewar wasu masu nazarin al'amura. Banda ƙarfin gwiwar cewar ana gab da cimma yarjejeniya, 'yan watanni da suka gabata mun ɗauka mun yi kusa, abinda Mali ya faɗi kenan a babban taron Doha na ƙasa da ƙasa. Majalisar Dokokin Tarayyar El Salvador ta amince da buƙatar shugaban ƙasa Nayib Bukele ta kafa dokar ta ɓaci saboda shawo kan kashe-kashe masu nasaba da ƙungiyoyin daba a ƙarshen mako. Kafafen yada labaran kasar sun bada rahoton kashe mutane wajen 50, wanda rabon a ga tashin hankali mai tsanani haka tun shekaru da dama. Bukele ya bayyana wannan bukatar ce ta shafinsa na kafar sada zumunta, sannan ya yi ba'a ma masu adawa da matakin da cewa shin yan adawa za su fito ne su kare yan daban. Wannan kudirin idan aka amince da shi ya zama doka, zai jingine tanajin yancin taro da ke cikin kundin tsarin mulki, ya kuma ba da damar tsare waɗanda aka kama har tsawon kwanaki 30.
To madalla a gaishe ka, in an jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da sauran labarin duniya. Kafin na zamu leƙa Najeriya, inda a jiya Asabar ne yan jam'iyya mai mulki ta APC suka yi babban taronsu tare da fitar da sabon shugaba, kamar yadda za ku ji abin da ya faru daga rahoton Nasiru Adamu Alhikaya.
Bayan ɗaya masu takara suka rika janyewa don maraba gajerin sunayen da gwamnoni suka amince da su, da a ciki akwai wanda aka yi amanna ɗan takarar shugaba Buhari ne, wato sabon shugaban jam'iyyar Sanata Abdullahi Adamu. Gabanin tabbatar masa nasarar, Sanata Adamu ya ce ai baya shakkar a sha ta dagar zaɓe.
Tun da Allah ya halicce ni har san wani abu siyasa, wato shugaban da na faɗo, abin da yake shakka kashi ne abin da zaɓen zai haifa wa jam'iyyar tamu. Sanin irin abubuwa suke damun jam'iyyar.
Najiya na ta sharhi a taron cewa in ka ɗebe Abdullahi Adamu, sauran shugabannin gwamnoni ne suka bada sunansu, da kaucewa jerin sunayen da shugaba Buhari ya amince da su tun farko. Hakan bijirewa shugaba Buhari ne ko kuwa a'a? Shugaban ya fice daga dandalin taron ba tare da shaida yadda ake ta janyewa ba. Gwamnoni ne suka ɗora jama'a su a karagar jam'iyyar da ke nuna alamar haka za su sake yi a tsaye da ɗan takarar shugaban ƙasa. Shin APC ta bar baya da ƙura ko ko an yayyafa wa ƙurar ruwa? Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru da Amerika, hadin zuri kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
To Sarfilu, kungiyar Al-Shabab ta kasar Somalia mai tsatsauran ra'ayi na dada kai hare-hare gaban tagadi, kuma tana dada amfani da yan kunar bakin wake masu yin jigida da bama-bamai haɗin gida, al'amarin da ƙwararru kan harkokin tsaro ke kira sauyin dabarun yaƙi. Ranar Laraba, ƙungiyar mai tsatsauran ra'ayin addini ta ƙaddamar da hare-hare da suka shiga jerin mafiya muni, waɗanda suka auna kan wuraren zaɓe a fadar shugaban ƙasa da ke garin Bedelwen mai tazarar kilomita 300 daga birnin Mogadishu. Mutane 48 suka mutu baya ga sama da 100 da suka jikata. Cikin waɗanda suka mutun har da wata 'yar majalisar dokokin ƙasar Amina Muhammad, wadda wata sananniyar mai sukar gwamnati ce, wadda a lokacin tana kan yawon yaƙin neman zaɓe kenan, wani ɗan ƙunar baƙin wake saye da riga mai ɗauke da bama-bamai ya halaka ta. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya fara ziyarar aiki da ya kai gabata tsaki a yau ɗin Lahadi a ƙasar Isra'ila, inda zai kasance a wani babban taro na ba sabon ba tsakanin ƙasashen Larabawa da Isra'ila, sannan ya gana da ƙawayen Amurka a yankin kan yarjejeniyar nukiliyar Iran wadda ta cije, da kuma mamayar Ukraine da Rasha ta yi. Blinken zai gana da Prime Minister Isra'ila Naftali Bennett da kuma ministan harkokin waje Yair Lapid a zango na farko na ziyarar ta gabas ta tsakiya ta arewacin Afirka, wadda zai kammala ranar 30 ga watan na Maris. Ajenda ta farko a ziyarar ita ce tattaunawa kan shirin nukiliyar Iran, batun da ƙasar Isra'ila da ƙasashen Larabawa na yankin Gulf ke nuna matuƙar damuwa a kai, da kuma mamaye Ukraine da Rasha ke yi yau wajen wata guda da farawa, wanda rikici ne da Isra'ila ta kasance ɗaya daga cikin masu shiga tsakani. A ƙarshe, sojojin da ke mulki a ƙasar Myanmar za su murƙushe masu adawa da juyin mulkin, a cewar hafsan sojin ƙasar ta Myanmar Aung Hlaing a yau ɗinnan Lahadi, yayin da sojojin ke kwatanta irin ƙarfin da suke da shi a ranar zagayowar mummunar ɗaukar mataki da suka yi kan masu zanga-zangar kare demokaradiyya. Wannan ƙasa ta kudancin Asiya ta kasance cikin ruɗami tun bayan juyin mulkin da aka yi a watan Fabrairun shekara ta 2021, inda aka kashe mutane 1,700 yayin murƙushe masu adawa da al'amarin, bisa ga bayanin wata ƙungiya mai sa ido a ƙasar. A faɗin ƙasar, mayaƙa na ƙungiyar dakarun kare jama'a waɗanda akasarin lokuta sukan yi amfani ne da makamai ƙiyar gida ko ƙanana su yi ta fafatawa da sojojin da ke goyon bayan juyin mulkin, inda masu lura da al'amura ke cewa da ƙyarma sojojin ke iya maida martani sosai kan irin sarika noƙin da suke yi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Ghana, inda kungiyar ECOWAS ta gudanar da wani taro da ya mayar da hankali kan ƙasashen da aka samu juyin mulki na baya-bayan nan, kamar yadda za a ji a wannan rahoton na Hawwa Abdulkarim.
Shugaban ƙasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo kenan wanda ya bude taron kungiyar tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka, wato ECOWAS, wadda aka gudanar a nan birnin Accra, Ghana, inda yake cewa taron ya karkata ne akan ƙasashe guda uku wadda suka huskanci juyin mulki, wato ƙasar Mali, Guinea da kuma Burkina Faso.
In the case of Mali, as you know, the Malian authorities came down to 2 years, 24 months.
Shugaban kungiyar ECOWAS John Claude Kasiboro ya ce taron kungiyar ECOWAS din ta amince da baiwa Assim Goita, wanda ya jagoranci juyin mulki a ƙasar Mali, watanni 24, wato shekara biyu, kamar yadda suka bukaci domin ƙasar ta sayar da zaɓe, wadda da hakan ne kungiyar ECOWAS za ta janye takunkumi da ta kakkaba wa ƙasar. Masani a harkar tsaro Malam Ibar Ibrahim ya mana bayani
abin da ya kamata a yi wanga lokaci ne takunkumin da aka dagora a kansu. Ya kamata daga wayannan takunkumi kuma bugu da kari tsofaffi da suke shugabannin kasashe a ECOWAS. Idan wani shugaban kasa yana tafiye da abin da bai kamata ba, saboda ita ECOWAS tana da wani shirye-shiryen da ake kira non-interference in the internal affairs of member states, shine abin da ke aukuwa a cikin gida na mambobi na ECOWAS. ECOWAS ba ta da inci ta sa baki. To yau Alassane Ouattara ya sake constitution, yana wa'adi na uku kan haramtaccen hanya, domin an ce in an yi wa'adi biyu ya kamata ka je wani mutum kuma daban ya zo. To me ECOWAS za ta fada game da wannan? An zauna kara zube har a yi juyin mulki wurin, kuma a ce tarayyar ECOWAS kuma su zo su haɗu a Accra ko wani birni daban? Ga Togo ya da madadin Sophonia Singbe, in an hada shekarun da suka yi hukunci ya dara ma shekara 50. Me ECOWAS ta fadi game da wannan? Amma har wa yau zaka ga kaman ba samu daurin kan da ya kamata ba, domin hanyoyin da ake bi sun sha bamban da realitin da ke gudana a ECOWAS baki daya. Su kasashe uku ga wasu ma sun zo sun karu kansu, za a same su su kuma sun gama gindi, domin su ukun kawai in an fite su daga ECOWAS kaman uku kenan daga kasashe 15, 20% kenan. A cikin kashi 100 inda 20 sun riga sun fita, shida an yi rauni kenan.
Hawa Abdulkarim Yomfaniya, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To a gaida Hawa Abdulkarim, idan muka koma Najeriya kuwa, kwamandan operation haɗin kai Manjo-janar Christopher Musa ne ya ce yana ganin idan Allah ya yarda cikin wannan shekarar za a kawo ƙarshen Boko Haram. Haruna Dauda biyu na ɗauke da ƙarin bayani.
Kwamandan operation haɗin kai da ke ci gaba da yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram da Istuwa, wato Major General Christopher Musa, ya ce in Allah ya yarda yana gani za a iya kawo ƙarshen wannan rikici hakan nan, bisa inda al'amura ke tafiya a halin yanzu. Major General Christopher Musa ya dai bayyana hakan ne a wani zama da ya yi da manema labarai, kuma ake nuna masa irin nasarorin da jami'an sojan Najeriya suke samu game da mayakan Boko Haram da Istuwa, har ma aka lalata wani gidan yari da 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin ke kulle mutane da wasu makamai da suka kwato a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram tare da Iswa.
But from what the instances we are seeing now, it is something that if we continue the way we are going now, God willing, this year put this to an end.
Yace bisa yadda muke gani al'amura na tafiya, za mu kawo ƙarshen wannan hakan nan da mun ga alamun hakan, a cewar Major General Christopher Musa. Bayan kammala wannan taro ne dai, na tambayi Christopher Musa ya min ƙarin bayani da Hausa, wanda ya ƙara da cewa
mu a nan operation haɗin kai mun ci gaba da aiki yanda ya kamata. kamata. Muna kokari mu tabbatar cewa mun samu zaman lafiya a arewa masu gaba. A yanzu muna kan aiki a ko'ina da muka san cewa waɗannan ƴan ta'adda suna ciki, don muna son a samu zaman lafiya a ko'ina. Wannan abun ya ci gaba, an kowa ina jin ya gaji, kuma kowa na son wannan abu ya ƙare. In Allah ya so, muna son wannan shekara mu samu zaman lafiya, kowa ya samu ya koma aikin da ya kamata ya yi, mu samu zaman lafiya gaba ɗaya.
Ko tana zage mana yanzu haka ga mutane nawa suka mika kansu ga wannan gwamnati?
Yanzu mun samu kai yanda yake dai mun samu wajen mutane 50,000 da suka riga suka mika, da masu fada da wanda basu, da matan su da yaran su gaba ɗaya duka. Daga satin da ya wuce zuwa yau wajen mutane 10,000 suka shigo. A cikin su kuma muna da wajen mutane 2000, a cikin 50,000 din akwai cikin su 10,000 waɗanda su mayaka ne. To amma dukkan su muna tabbatar da jama'a su sani cewa ba za a zo a sake su kowa ya shiga cikin gari ba, a'a. Akwai yanda aka aika, akwai ka'idan da muke bi. Za a ajiye su, za mu tabbatar cewa ba su damu jama'a ba, kuma jama'a ba su dame su ba har lokacin da gwamnati za ta zo ta dauki abin da ya kamata yanda za a yi da su. So muna son jama'a su sani, su kwantar da hankalin su cewa muna iyakan kokarin mu tabbatar cewa zaman lafiya ya shigo Borno da ko'ina.
To janar, akwai kirdiga da ke nuna cewa tun bayan mutuwan shugaban su wato Abubakar Shekau, akwai ragin hare-haren yan Boko Haram da kashi 72 zuwa 75. Shin janar, ya gaskiya wannan lamarin?
Haka ne, in fact ina jin ma ya wuce 70 yanzu. Amma muna so mu ga mutane cewa mu ba za mu zauna ba sai mun tabbatar cewa mun gama da su duka. Muna kokari, kuma zan yi wannan lokacin ga musu cewa cikin su da suke ji su fito daga cikin daji su zo su zauna. Zama da kashe-kashen da suke yi ba komai bane, ba Allah yake bi, ba Allah bai ce ka kashe kowa ba. Kada su yadda wani ya ruɗe su. Yawancin manyan su dake tura su ba su zo yaki, suna zama suna samun kuɗi, suna zama su, amma sun mai da su kaman dabbobi, kaman bayi. Kada su yadda su fito, za mu karbe su a hannu biyu su tambaye sauran, kowa ya fito za a dauke shi yanda yake, kuma a bashi komai ya kamata so da ya zauna cikin jama'a.
Ganin cewa akwai mutane da suka mika kansu da Najeriya, gwamnatin Najeriya, wanda suka fito waje da sauransu, ko janar zai iya gaya mana kidigan mutane da suka mika kansu a musamman a kasashen waje haka?
Akwai a cikin a Cameroon, a Chad muna samun su, na san yanzu mun samu modern fiye da 1,000, amma abinda suke suna fitowa kadan-kadan ne. Sun fito yan Cameroon za su gaya mu, mu kuma sai mu je can mu dauko su mu dawo da su mu hand over to gwamnati sai a kai su kan ba a aje su.
Komandan rundunar operation haɗin kai na shiyar arewa maso gabacin Najeriya kenan, da ya haɗa jihohin nan guda 6, ke bayani game da nasarorin da jami'an sojin Najeriya ke samu na cigaba da yaƙi a yan kungiyar Boko Haram ko ISWAP. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda Biyu, shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu kai tsaye ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo voahouse.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu haka, anan Washington DC agogon mu na cewa karfe 11:18 na rana. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci tare da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo. Ni ce taku Shamsiyya Hamza Ibrahim. A shirin wannan lokaci za mu duba ne ga rawar da kafafen sada zumunta ke takawa ga sha'anin tsaro da kuma illarsu ga yanayin tsaron duk a tarayyar Najeriya. Domin yin bayani kan hakan, shirin ya zanta da masanin tsaro kana tsohon Brigadier General na rundunar sojin Najeriya, wato Brigadier General Usman Kuka Sheka.
Kafafen sada zumunta suna taka rawa muhimmiya, ba dan komai ba, kin san suna sadarwa cikin sauki ba kamar sauran hanyoyi na sadar da abubuwa ba, saboda su kansu jami'an tsaron suna amfani da waɗannan kafafen don isar da sako ga jama'a cikin sauri kuma cikin sauki. Sannan kuma su kansu kin gani ba kamar da ba da sadarwa cewa take da wuya, misali kamar sojoji da suke nesa, a yanzu kawai inda akwai yanar gizo kinga za su iya magana da iyalansu, ba kamar da sai an yi layi gidan waya sauransu, wasu ma ba san an yi hakan ba. Baya ga wannan kuma kin san galibi mutane suna amfani da waɗannan kafafen sada zumunta, musamman ma matasa. Kin san wasu abubuwa akan yi amfani da matasa ne, misali ko da faɗakarwa ce ko kuma ana so su yi wani abu ko kuma su fahimci abubuwa, musamman ma kin san matasa kamar su ne ginshikin ƙasa. To kin ga za a iya samun su sosai fiye da inda kamar a ce sauran kafafen yaɗa labarai kamar su gidan talabijin da dai jaridu wanda yakan ɗau lokaci, amma take yanzu sai kaga an isar da sako ko kuma an faɗakar ma da mutane ko kuma an wayar musu da kai.
Wani batu da ke janyo tashe-tashen hankula shine yanda jita-jita da yaɗa labaran ƙarya ke janyo cikas ga ayyukan tsaro a ƙasar. Lamarin da shugaban sashen farar hula na rundunar sojin Najeriya wato Manjo General Marcus Kanki yace tuni suka yunkuro wajen wayarwa da al'umma kawunan su.
Ayyuka jita-jita dai yana kawo matsala particularly a wajen abuna na tsoro, saboda duk abin da ba gaskiya ba za su iya su ce ga abin da ya faru alhali ba haka ba, saboda haka abun yana kawo mana matsala sosai. Amma yanzu abin da muke yi shi Hausa sun Najeriya wato Lieutenant General Faruku Yahaya shi yace yanzu mu tashi tsaye mu je mu fahimtar da jama'a akan abubuwa da Nigerian Army suke yi. Duk wayanda aka sa jita-jita a ciki sai mu wayar da kan mutane cewa wannan ba gaskiya ba, wayanda gaskiya kuma sai mu ce wannan gaskiya ne.
To da yake kai batu akan cewa zamani ne ya kawo mu, kuma a wannan zamanin al'ummar cikin ta ba za su iya yi ba tare da sun yi mu'amala da waɗannan kafafan sada zumunta ba, kuma mun gani irin illan da suke da shi da kuma irin tasirin da suke da shi a cikin al'umma. Shin akwai wani shiri da kuke wajen tunkarar faɗakar ta hanyar amfani da waɗannan kafafi?
Muna amfani da shi sosai, don mu ma muna amfani da shi mu isar da abubuwa da muke yi ma al'umma, mu gaya musu ga duk abubuwan da muke yi. So kowane abu dai akwai gefen shi da mai kyau akwai kuma mara kyau, amma inda yake da kyau muna amfani da su sai mu fahimtar da jama'a.
Al'umma farin kaya sukan koka akan cewa rundunar tsaro ba ta da wani kafawa ce za ta yi magana da mutane, akwai gidi tsakanin ku da al'umma. Shin da akwai wani shiri ko kuma wani tanadi da kuka yi domin ganin kun jawo mutane a jiki?
Akwai kwarai da gaskiya, kamar yadda na gaya miki a babban Hausa-Hausasin sojan Najeriya wato Lieutenant General Faruku Yahaya, lokacin da aka kafa wannan department na Army Headquarters Department of Civil Military Affairs din, to akwai wata sashi a karkashin ta wanda muna kiransa Civil Legal Desk. Wato wannan Civil Legal Desk ne shine inda ake kawo rahoto duk abubuwa da ake yi ma civilian ko kuma akwai wanda yace ga abin da aka yi mishi da baya gamace shi ba sai ya kawo sai a duba gaskiya ko ba gaskiya ba abin da ya faɗa. In kuma gaskiya ne sai mu duba, in kuma akwai soja da yake da laifi to sai a hukunta shi.
To akwai wani tsari da kuke bi ne wajen tantance wannan rahotanni da suke zuwa, ko kuma dai ana zuwa ofishin ku ne a kawo muku, ko da akwai wata kafa ne da ake zuwa a tura da rahoto?
Akwai kafa ne da yake zuwa na tura da rahoto, ko kuma wayanda suke kusa suna zaune a nan Abuja za su iya su zo ofishi din mu. In kuma a wayansu sashi na gefen Unis Formations na Nigeria Army ne kuma akwai Civil Legal Desk shi ma a Deep Headquarters.
Tutun farko me ke sanya mutane yaɗa labaran da ke iya tada husuma?
Dan kika yi la'akari da yanda su waɗannan kafafen yaɗa da zumunta suke da sauki sarrafawa da sauransu, ba kamar yanda kafafen yaɗa labarai ba waɗanda sai an tantance kuma jama'a da dama za su zauna a tace labaru a abin nan kafin a kai ga sada sako. To amma yanzu kin san duk ma wanda yake da waya mutum da yana da abin nan din yanar gizo wato internet sai ya zama dan jarida, to ba kowanne ke da sannin yanda ilimin jarida yake ba. Misali kin ga akwai wani abu da ake cewa a turance citizen journalism wanda kowa dan jarida ne. To wasu ba sa tantance abubuwa sai kawai idan suka ji sai su watsa, wata sa'a wannan yakan bata zamantakewa kuma yakan gurbata sha'anin tsaro. Sannan baya ga wannan ma kuma akwai su jami'an tsaro musamman ma laifin asiri, akwai abin da suke cewa a turance open source of information, wato abu ne ga yanan Bridget. Misali zaka ga abin da bai kamata a yada ba an yada, su kuma miyagu dama abin da suke nema kenan sai kiga sun yi abin ga misali yanzu idan mutum ko kuma wata tawaga za ta yi tahiya zuwa wani gari in mutum aka faɗi lokacin da za su tai ko kuma ga irin motar da kinga wanda yake da mugunni ya san cewar shi an mashi tanadi cewar ga mutanen da zai iya kai mu farmaki to kinga akwai waɗannan sannan baya ga waɗannan akwai kalamun batunci da ake bata mutane suna wanda duk kuma ya riga ka kwanciya to sai ya riga ka tashi domin in aka bata ma suna kafin ka zo ka rika cewa ba ko kuma a wanke ka sai kiga abin ya dauki lokaci kinga an riga an yi damage irin waɗannan to an sami abubuwa da dama misali kuma inda ake tayamma da mutane hankali da yawa akwai labarai waɗanda ba na gaskiya bane sai kiga an turo hankalin mutane ya tashi ko su kansu jami'an tsaron a yawo da hankalin a ce gashi ana kai farmaki wuri kaza kuma ƙarya ne kun dama kai banda ba mai aka yi musu inda ake kai farmakin daban inda kuma aka gaya musu daban sanda za su sai kiga ma an musu kwantan bauna a jikkata su da dai sauransu
me ya kamata mutane su yi ne ganin cewa a wannan zamanin ba za a iya yi ba tare da kafafen sada zumunta ba
dole ne ya kasance wato an yi taka tsantsan wajen amfani da wannan kafafen yada zumunta da ake da su suna da abin nan dadi to amma kuma ga sai shiga ranar shi
Madalla, masu sauraro a nan zan jabirkin shirin sai mako na gaba da yardan Allah. Yanzu a madadin mahukunta da ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alheri. Mu sake haduwa a shirin na gaba. Bi salam.
To Madalla, a gaida Shamsi Hamza. To masu sauraro a nan Washington DC a gwamnati na cewa karfe 11:25. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wato yanzu kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Sir Philu, shugaban Amurka Joe Biden ya jirama shugaban Rasha Vladimir Putin kai tsaye a wani jawabi da ya yi a birnin Woso na ƙasar Poland. Manzon Amurka na musamman kan harkokin Iran Robert Mueller yau Lahadi ya ce bai da ƙarfin gwiwar cewa ana gab da cimma wata yarjejeniyar nukiliya. Sannan Majalisar Dokokin Tarayyar El Salvador ta amince da buƙatar shugaba Nayib Bukele ta kafa dokar ta ɓaci saboda shawo kan kashe-kashe masu nasaba da ƙungiyoyin daba.
To Madalla, a gaishe ka. To masu sauraro, akwai ga kaɗan daga cikin saƙon da ku kuke turo mana ta hanyar email. Wato saƙon na farko da makaranta a yau ya zo ne daga Baffa Haruna Bajoga na ƙungiyar Arewa Media Writer, ya ce saƙo da ke yau a jaridu cewa 'yan bindiga sun yi sanadin dakatar da tashin wani jirgin sama a Kaduna. Hakan bai zo mana da mamaki ba, domin ita fitina ba ruwanta da mai kuɗi ko talaka ko mai mulki. Don haka mahukuntan Najeriya ƙalubale gare ku, domin abin da ya ci doma ba zai bar awai ba. Sai kuma saƙo da ya zo daga Salamatu Haruna Dabba da antuma ta Baffa Haruna Bajoga, suka ce koma jam'iyyar NNPP da Abba Gida Gida hakan bai zo mana da mamaki ba, duba da yadda ubangidan shi Madugun Kwankwasiya shi ma ya kasance a cikin tafiyar NNPP. To sai kuma saƙon gaba ya zo daga Haruna Bajoga, ya ce ku yi dan Allah ku rage, ya ce 'yan kasuwa don Allah ku yi Allah ku rage farashin kayayyakin abinci ku ƙara da kuke ƙara a wannan lokacin da muke dab da shiga watan azumin Ramadana. Allah yake so a dinga tausayawa abinda masu azumi za su ci. To sai kuma ra'ayin gaba wanda ya fito daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yobe, shi kuma ya fara da sallama ya ci jinjina da yabo zuwa ga mai girma gwamnan jihar Yobe Maima Labuni kan yadda ya samu nasarar kammala gagaruman aiki da uwar jam'iyyar ta APC ta daura masa na sulhunta 'ya'yanta da kuma shirya zaben sababbin wato shugabannin jam'iyyar. Saƙonmu na gaba kuma ya zo ne daga Ado Salati Goma ga Annabar Jau, wanda ya ce Allah ya ji kan talakawan Najeriya ba dan sun mutu ba, domin na fahimci shugabannin Najeriya sun maida talakawan Najeriya tamkar wato siyar mota su sarrafa su inda suke so. To masu sauraro, duka abin da ya sauke nan a shirinmu na yau. Sai kuma idan Allah ya kai mu gobe, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Kamar yadda aka saba a koda yaushe, za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu na baya da ma waɗanda suka gabata. Yanzu amaradin Ibrahim ka Almasi Garba da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Maliliu wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Patrick. Ni Sarfi Lahashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC, nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.